بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana mun shiga daren juma'a wanda ya daidai da daren 18 ga watan safar hijira na da shekara 1427 daidai da 16 ga watan ma shekara ta 2006. muna karatun littafin 40 hadis na al-Imam Muhyiddin an-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. mun karanta hadisi na biyu wanda yake wannan hadisi a cikin shi muka ji mala'ika Jibril ya kawo ziyara zuwa ga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo ya karantar da su addinin musulunci baki daya. ma'ana addinin musulunci ya ginu akan rukunai guda biyar: kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, sai hajji. sannan ya karantar da su bayanai dangane da imani, yadda da Allah da ranar lahira da manzannin Allah da littattafan Allah da yadda da kaddara mai daɗi ko mara daɗi. to wannan hadisi da ya zo sai kuma ya ɗauko wani rukuni kwaya ɗaya, shine ihsani, sai ya haɗa, sai waɗannan abubuwan guda uku in ka haɗa su, to sai a ce duk mutumin da ya taka har zuwa matakala daga farko har ta uku, to sai a ce wannan mutum ya zama cikakken musulmi, mumini, kuma mai kyautatawa ga Allah. to ya zama kaiwa martaba wadda bayin Allah ya kamata su zama kenan waɗanda ba annabawa da manzanni ba. ina fatar mun gane, shine ka yi ayyukan musulunci, ka yarda da abubuwan da imani ya lazimta ka yarda da su, sa'annan kuma ka zan duk abin da za ka yi, za ka yi shi ne tsakaninka da Allah, kamar Allah yana ganinka. maganar riya, maganar za ka yi don wani ya ji ko don wani ya gani, duk ba ta taso ba. a idan jama'a kake za ka yi, kai kaɗai kake za ka yi, ba abin da ya shafe ka jama'a su gani ko ba su gani ba, siyaba ko ba siyaba ba, kai abin da kake nema ita ce yardar Allah madaukakin sarki. to sai muka fara yin bayanai dangane da cewa wannan hadisi yana ɗauke da matsaloli. daga cikin matsaloli akwai matsalar kaddara. jama'a, matsalar kaddara matsala ce wadda, kamar yadda na faɗa mana, asalin dalilin da ya sa aka kawo wannan hadisin akan rikici ne wani mutum ya tayar a ƙasar ainihin wato Basra game da matsalar kaddara. wani mai suna Ma'abad al-Juhani ya yi musun cewa Allah madaukakin sarki bai san abin da zai faru ba har sai abin ya faru ne, sannan shi ma Allah ya sani. subhanallahi, wannan mummunar magana ce. to shi ne wannan babban malami ne wannan sharhi, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, a cikin wannan sharhi nashi Jami'ul Ulumi wal Hikam yake cewa wal iman bil qadari ala darajatayn, yadda da kaddara mataki biyu ne, nau'i biyu ne magana imani dangane da kaddara. ihdahuma al-iman bi anna Allah ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'lamuhu al-ibadu min ma ya'maluhu al-ibadu min khairin wa sharrin wa ta'atin wa ma'siyatin qabla khalqihim wa ijadihim. matakin farko game da imani da kaddara shine yadda da cewa Allah madaukakin sarki yana sane da duk abin da bayi za su aikata na alheri ko sharri, ko biyayya ko saban Allah, tun kafin Allah ya yi su. ka san wannan kuma ka yarda da wannan. tun kafin Allah ya halicci Fir'auna, Allah ya san cewa in ya halicci Fir'auna, Fir'auna kafirci zai yi. tun kafin Allah ya halicci Fir'auna, Allah ya san cewa in ya bawa Fir'auna mulki, Fir'auna zai yi zalunci, zai yi kama karya. ba wai sai da aka halicci Fir'auna ne Fir'auna ya zo da wannan halin sannan Allah ya sani ba, a dama can Allah ya san zai yi haka. to matakin farko kenan, dole ka yarda Allah ya san komai tun kafin wannan abun ya faru. wannan shine matakin farko dangane da al'amarin imani da kaddara. wa man huwa minhum min ahli jannati wa man huwa minhum min ahli nar, kuma Allah ya san suwaye dan aljanna, Allah ya san suwaye dan wuta daga cikin bayin shi tun kafin aje lahira. Allah ya san 'yan wuta, Allah ya san 'yan aljanna. wa adda lahum as-sawaba wal iqaba jazaa'an li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim, kuma Allah ya tattali lada ga 'yan aljanna, ya kuma tattali ainihin wato uquba ga wadanda suke 'yan wuta ne. wa annahu kataba zalika indahu wa ahsahu, kuma Allah ya riga ya rubuta wannan abun a wurin shi tintini, kuma ya adana shi, ya boye shi. Allah yana nan da records na duk wadannan abubuwa. domin halittar farko da Allah ya fara yi shine alqalam, wannan da Allah ya rantsuwa da shi nunuwar kalami wa ma yasturuna,
da Allah ya halicce shi shine halitta farko sai Allah yake mai kai rubutu sai yake mai zan rubuta sai yake ka rubuta abubuwan da za su faru har zuwa tashin alkiyama shine wannan alƙalami ya ta rubutu kaga tun kafin a yi halitta har an rubuta abubuwan da za su aikata idan an yi su to dole ne ka san cewa Allah madaukakin sarki ya san wannan wa anna a'mal al-ibadi tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi kamar yadda ka san idan an tashi za a gina gida ai ana zama ana zana yadda gidan zai kasance idan majina suka zo sai dai su rinka yin aiki a gargadan yadda zanen yake ko to haka ake so a matsayin ka na musulmi ka yadda cewa dukkan abin da bayi suke aikatawa suna aikata shi ne a bisa yadda dama Allah ya riga ya tsara kaza Allah ya tsara kaza Allah ya tsara kaza Allah ya tsara kaza ina fatar mun gane daraja ta farko kenan ta imani wa darajatu thaniya daraja ta biyu anna Allah khalaqa af'al al-ibadi kullaha Allah madaukakin sarki shi ya halicci ayyukan da bayi suke aikata gaba daya min al-kufri wal imani wa ta'ati wal isyani duk kafircin da mutane suke yi Allah shi ya halicci kafirin kuma shi ya halicci kafircin duk imanin da musulmi mu'minai suke yi Allah shi ya halicci musulmin mu'minan shi kuma ya halicci imanin nasu shi ya halicci da'a shi kuma ya halicci sabon Allah din wa sha'aha minhu kuma Allah madaukakin sarki yanki waɗannan abubuwa za su faru daga gare su amma akwai ka'ida anan ka gane Allah shi ya halicci kafiri shi kuma ya halicci kafircin da kafiri yake yi amma sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana kafirci mugun abu ne Allah shi ya halicci mu'mini shi ya halicci imani da mu'mini yake da shi sai ya bayyana cewa ya yarda da imani to a ƙarƙashin haka ashe kaga Allah ya nufi imani da kafirci su faru amma Allah bai san kafirci to in kace to tunda haka ne me yasa aka halicci imani sai a ce kafirci sai a ce saboda falalar imani ta bayyana saboda idan babu talakawa babu wanda za a duba cikin al'umma a ce mishi ranka ya dade yau ban yace fa ne gidana ba don kowa mai wadata ne kaga ashe darajar manyan mutane ba za ta bayyana ba idan babu na ƙasa in kowa ya zama mai arziki ne jama'a wani zai wani shara wani zai zama yaron wani wani zai ce wani ranka ya dade za a je a taru kofar gidan wani ana nufi fadanci ya fito yana takama ba zai yi ba ashe kaga talauci yana bayyana darajar masu wadata jahilci yana bayyana darajar masu ilimi to idan ka fahimci haka to faruwar kafirci a duniya to tana bayyana kuma darajar imani ce dan haka sayyidina Umar yake la ya'riful islama man la ya'riful jahiliya yace duk wanda bai taba yin maguzanci ba yace to bai san darajar addinin musulunci ba ka auna maganan nan da kyau ka gani duk inda kaga yaro yana wasa da dukiya bai san wahalar talauci ba ne in aka mutu aka ban mishi biliyan ko miliyan sai kaga yana talalatar da su saboda bai san darajar su ba amma shi wanda ya nema ya san darajar su to mutumin da ya taba yin kafirci jama'a in ya waye gari yau yana yin musulunci to in ya auna halin da yake da halin da yake yanzu sai ya ce alhamdulillah sai darajar musulunci ta ƙara bayyana gare shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ashe da wannan zaka gane hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki duk abin da yayi sai yayi akasin shi shine suka ce wa bil ashiya'i wa bil abdadi tattabu al ashiya wato abubuwa suna bayyana da kishiyoyin su ne idan akwai abu mai kyau idan da mummuna sai ka fi gane darajar kyakkyawa ka fi kuma gane munin mummuna ina fatar mun gane to yadda da cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci ayyukan da bayi suke aikatawa gaba daya to wannan aqida ce wadda musulmi haka suka kudurce ta saboda nashin qur'ani yana cewa wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci aikin da kuke aikatawa akwai wasu mutane mu'tazilawa su mu'tazilawa suna da principle da suke gudana akai suna da ka'ida da suke gudana akai suka ce hankali ya zama yana gaba nafsi yana biye a baya idan nafsi yake kaza idan hankali ya kasa dauka to dole ayi tawulin wannan nafsin dan ya tafi daidai da hankali wannan daga cikin ka'idar mu'tazila ce dan haka sai suka ce ba zai yiwu ace Allah shi ya halicci kafirci shi ya halicci imani ba, sai dai ace Allah shi ya halicci imani, kafiri kuma da yake kafirci to shi ya halicci kafirci. To yanzu waɗannan sun tabbatar da cewa mahalicci biyu ne kenan, Allah mahalicci ne shine mahaliccin imani, kafiri kuma mahaliccin kafirci. To wannan aqida ta saba ma aqidar sunna. Aqidar sunna ita ce kamar da Qur'ani ya faɗi, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicce ku, shi ya halicci duk aikin da kake aikatawa. To amma a wajen ladabin magana ba a so ka danganta mugun abu zuwa ga Allah. Shi yasa Allah yake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu, zuwa ga Allah kyawawan maganganu, zantuttuka daɗaɗa, karatun alqur'ani, tasbihi, salati, duk abin da kai na alheri sai ya ɗaukaku ya tafi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Duk wani aikin kirki sai ya tafi zuwa ga, to haka duk abu na gari sai a danganta shi ga Allah. Mugun abu kuwa sai a kau da shi daga Allah, tare da cewa asali Allah ne ya kaddare shi. Amma a cikin madadin magana, ka duba ko babba kake magana da shi, za ka iya cewa yallaɓai wane ya ba da zakka, yallaɓai wane ya biya wa wane hajji, yallaɓai ya siyo wane gida. Amma za ka iya cewa yallaɓai ya yi kashi, gaskiya ya yi, amma sai a ce ba kai madadi da yallaɓai ba, saboda kashi mugun abu ne, za ka danganta shi da yallaɓai ba. Amma ƙarya ne, yana yi ko ba ya yi, yana yi, amma sai a ce ba kai madadi ba. To kaga in ga yallaɓai babba da kake tare da shi akwai kalmomin ladabi, to haka Allah maɗaukakin sarki ma sai ka san irin kalmomin da za ka rinka danganta a gare shi. Ina fatar mun gane wannan. To sai malam yake cewa fa hadhihi daraja yuthbituha ahlus sunnati wal jamaa, ahlus sunna baki ɗaya su sahabbai da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan daraja, cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci bayi kuma shi ya halicci dukkan ayyukansu. Watun ciro halƙadariya, amma masu bin aƙidar ƙadariyanci suna musun wannan aƙida, suka ce ba su yarda da ita ba, suka ce ba su yarda a ce Allah ne ya halicci ayyuka munana waɗanda ainihin wato ake aikatawa ba. Ina fatar mun gane. To wannan mugun abu ne. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية. درجة فرقو تا إيمان إن أنسى مدروا دا جسكما سبين أكيد قدرين في سنتبتر دئتا ونفاها غلاته. أما وقت دا سكي شيشي سكي وشي إياكا سوكا أين يمواتو سنكوريتا كما أبد من الجهني الذي سئل ابن عمر أم مقالته كما ما أبد الجهني يندشي أتكين أكيدشي يكي سيوا ألا دي سن أبن دا زي فاربسي إيها فاربسي. Wannan aqida ta yi muni kwarai da gaske. Wa ka Amr ibn Ubayd wa ghayrihi, da kuma wani mai suna Amr ibn Ubayd da makamantan shi, duk waɗannan ainihin wato sun ƙaryata sanin Allah ga abin da zai faru, suka ce har sai abin ya faru. To waɗannan aqidojin abin da yasa kullum ake ɗaukar lokaci a yi bayanin irin waɗannan, sai a ga kamar babu munasaba ga karatutukan da ake, saboda aqidoji suna nan suna kwance, sai wani ya je sai ya karanta abu bai san ingancin shi ko rashin ingancin shi ba, sai ya kudurce shi sai zai ce zai baza shi ga jama'a. Yasa dole ne sai an bayyana yadda al'amari yake mai kyau da kuma yadda mummuna din yake. Ala ayyi halin, abinda kadai nake so in ce anan shine aqida dangane da kaddara, shine dole ne dukkan musulmi ya kudurce waɗannan matakai guda biyu, ka san kuma ka yadda cewa tun kafin Allah ya yi halittu, Allah ya san cewa duk abinda halittun nan za su yi. Na biyu, ka san cewa duk abin da kaga bawan Allah ya aikata na gari ko muni, to wannan abin shi Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce shi kamar yadda shi Allah shi ya halicci wanda ya aiki. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wata mas'ala kuma wadda take shigan irin wannan ita ce mas'alar cewa bambanci tsakanin mumini da musulmi. Musulmin duk da ya yarda da kalmar shahada kuma ya faɗe ta, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan sallah, azumi, zakka, hajji, duk ne waɗannan abubuwa ya amince da su, wannan mutumin shi ake kira musulmi. To idan imanin shi ya kai yadda cikakkiya ga Allah maɗaukakin sarki da waɗancan rukunai na imani guda shida da muka faɗi, to wannan mutumin sai a kira shi mumin. Idan imanin shi ya kai duk abin da zai yi yakan yi ne wannan abin saboda Allah baya tunanin komai bari ya ba sum'a to sai ake ya zama muhsini to wannan ya nuna kenan ashe matakai na addinin musulunci guda uku ne akwai matakin islam akwai matakin iman akwai matakin ihsani to ake dukkan inda muhsini yake to mu'mini ne kuma musulmi ne dukkan inda mu'mini yake musulmi ne amma ba duk musulmi ne mu'mini ba ba duk musulmi ne muhsini ba ba duk mu'mini ne muhsini ba to in ka gane waɗannan matakai sai kai kokarin takawa tun daga matakin farko har ka kai na ƙarshe sai ka samu yarda Allah yadda ita ce yarda mafi ɗaukaka wanda Allah maɗaukakin sarki ya tattalawa bayan shi waɗanda suke masu ainihin ihsani ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ttaqaw wa amanu thumma ttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki yake babu laifi ga waɗanda suka yi imani ga Allah suka yi aiki na gargari babu wani laifi gare su idan suka ciyar da abinci matuƙar dai sun yi haka ne da nufin tsoron Allah kuma suka sake kasancewa masu imani da ayyuka na gari suka sake kasancewa masu imani da ayyuka na gari sannan suka ainihin zan masu kyautatawa ga Allah don Allah yana son masu kyautatawa ne ashahid anan ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana son masu ihsani to kaga kafin su kai ga martabar ihsani dinnan sai da aka ce suka yi imani suka yi aiki na gari suka bi tsoron Allah suka kyautata sannan sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin sannan Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala waɗanda suka yarda da Allah suka yi ayyuka na gari Allah ya ce lallai duk waɗanda suka kyautata ayyuka Allah baya munana ko kuma baya lalata ayyukansu kafinan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wanda duk ya kyautata musulunci shi ya miƙa wuyan shi ga Allah maɗaukakin sarki yana mai kyautatawa ga Allah din yana da cikakken lada a wurin Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah ya miƙa fuskar shi ga Allah sannan yana mai kyautatawa ga Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to ba dai ayoyi nan irin wannan duk wanda yake son ya samu martaba mafi daukaka a matsayinka na bawan Allah to ka tabbatar da cewa kana yin abu don Allah kana kyautatawa sai Allah ya kai ka wannan martaba ta ainihin ihsani sannan har wayo dadin dadawa dangane da al'amarin imani ya zo a cikin hadisin Anas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yake salatu man kunna fihi wajada halawatal imani wajada bihinna halawatal imani akwai alamomi guda uku wanda duk yake da su jama'a to wannan mutum ya dandana zakin imani ya samu zakin imani alama farko man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda yazan ya fi son Allah da manzon Allah fiye da duk wanda ba su ba yazan ka fi son Allah da manzon Allah fiye da kowa a duniya to alama farko kenan da ke nuna ka dandana zakin imani wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma mutum ka so wani mutum ba dan komai zaka so shi ba sai dan Allah kar ka so shi saboda kudi kar ka so shi saboda ka so shi saboda Allah madaukakin sarki sai sa yaji cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kana son mutum to ka tashi takanaska je har gidan shi kai sallama da shi in ya fito kuma zai saka ce na zo ne in bayyana ina son ka saboda Allah shi kuma sai yace ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu Allah da kake so na saboda shi Allah ya so ka to idan Allah ya so ka ka samu matsayi babba don da gara Allah ya so ka kamar da yake cikin hadisi sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai ce wane dan wane ina son shi kai ma ka so shi sai mala'ika ya ce ya Allah ina son shi da son da kake yi sai ce to ka ce duk mala'iku su so shi sai mala'iku su so shi sannan sai Allah ya gida soyayya a bayan kasa sai kaga ko ina ana son shi saboda ya so Allah Allah ya so shi shine sai Allah ya gida soyayyar duniya idan Allah ya tsuwa ne sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce ina kin wani ka kin shi ka sa mala'iku su kin shi sannan sai a saka mai tsuwayya a bayan kasa sai kaga ko ina kin shi ake yi to ashe yana daga alamar soyayya Allah kenan, kaga mutum yana da farin jini ko ina, yana daga alamar soyayyar Allah gare ka kenan ya zama mutum yana da ainihin wato bakin jini a ko ina. Allah madaukakin sarki kiyaye. To sai annan sai yake cewa wa an yakraha an yarja ila al-kufr ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakraha an yulqa fi an-nar, kuma mutum ya rinka kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar shiga wuta. Ka bar kafirci to ka rinka kyamar komawa kafirci bayan Allah ya kubutar da kai, kamar yadda kake kyamar a dauke ka a jefa ka a wuta. Kafirci so ake ka kinki ka sa ƴaƴanka da zuriyarka su ki kafirci, saboda kafirci mugun abu ne, shine kaskanci mafi kasa wanda Allah zai saka mutum a ciki. Allah kiyaye. Sannan ya sake zuwa cikin hadisin Anas cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, manzo Allah yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, mutum ba shi da imani sai ya zan ya fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da dan shi, fiye da mahaifin shi, fiye da dukkan mutane. Sai ya zan ka fi son manzo Allah fiye da ƴaƴanka, fiye da matanka, fiye da dukiyarka, fiye da komai kamar yadda yake cikin wasu riwayoyi. Allah madaukakin sarki yake miki. Waɗannan takaitattun bayanai kenan jama'a dangane da abin da ya shafi wannan ainihin hadisi da muka karanta. Allah ya taimaka. A yau za mu shiga al-hadithu thalith, hadisi na uku. Al-hadithu thalith, hadisi na uku, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, daga baban Abdurrahman al-Kunyasi kenan, Abdullahi dan Umar dan Khattabi, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. A cikin sunna ana so a yi wa mutum alkunya da dan shi na fari ko da yar shi ta fari, ko a yi miki da dan shi na fari ko da yar shi ta fari, wato a rinka ce maka baban wani ko babar wance ko babar wani. Sunna ta yarda da wannan, sai saba ga kusan dukkan sahabbai suna da alkunya, alkunya ake kiranta. To ita sunna alkunya shine a ne maka da ɗanka na fari ne ko da ƴarka ta fari. Idan kana da ƴa sunanta Ruqayya, to a sunna ko ake a rinka ce maka Abu Ruqayya, baban Ruqayya. An fahimci wannan da kyau? A ƙa'ida kuma har wa yau ana iya wa mutum alkunya ko da bai taɓa haihuwa ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Aisha, yana ce mata Ummu Abdullahi, tare da cewa bata taɓa haihuwa ba. Dan yayarta ne Asma'u ta ɗauko tarki mai suna Abdullahi ɗan Zubair, sai annabi yake mata alkunya da shi. Kamar shi kanshi malamin da yake da wannan littafin al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, an ce baban Zakariya amma kuma bai taɓa haihuwa ba, dan bai taɓa aure ba, yana daga cikin al-ulama ul-usab. Kamar Ibn Taymiyyah bai taɓa aure ba, shi ma bai taɓa haihuwa ba, amma ana ce mishi Abul Abbas. To babu laifi a shar'ance kana da ɗa sai ka sa mai suna tare da alkunya, kamar yanzu Abubakar da ake sawa, Abubakar alkunya ce, hatta ga shi Sayyidina Abubakar ne, sunan shi na haƙiƙa Abdullahi. Kama Abu Huraira da ake sa, Abu Huraira alkunya shi, sunan shi Abdurrahman. To za ka ga maza da mata cikin sahabbai suna da ainihin ire-iren waɗannan al'amura na alkunya. Shi yasa shi Abdullahi ɗan Umar yana da ɗa mai suna Abdurrahman, shi ne malamin kira shi da cewa ya karɓo wannan hadisi, wato an karɓo wannan hadisi daga baban Abdurrahman. Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara musu yarda. Ma'ana wannan hadisi ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar ne ya ruwaito shi, yana daga cikin samari, ɗan gidan Sayyidina Umar, yana daga cikin samarin sahabbai waɗanda suka koyi addinin musulunci tun suna ƴan ƙanana. Haƙiƙa har ma ya kai a masallaci yake kwana, ba abin da ya shafe shi, in ya tafi yawo ya dawo sai kwance shi a masallaci, saboda yaro ne ƙaramin sauri. To daga baya ya zama babban malami a Madina, wanda ya kafa makaranta ya karantar da addinin musulunci, wanda wannan makarantar tashi ita ce ta tsawo har ta kawo kan Imamu Malik ya zo ya gaje ta, don Imamu Malik ya yi karatu a hannun su Nafi'u, Nafi'u kuma almajirin Abdullahi ɗan Umar ne. An fahimci wannan da kyau ko? Kala yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, na ji manzon Allah yana cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Musulunci ya ginu akan rukunai guda biyar: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Kaga ba wai fadar ba kawai, shaidawa shine zuciyarka ta kudurta cewa duk wanda ake bautawa wanda ba Allah ba ƙarya ne, Allah ne kawai gaskiya. Sannan ka shaida cewa lallai Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne cewa manzon Allah bawa ba kaskanci bane dan ba cewa akai bawan sarki wani ba bawan sarki Allah aka ce annabi yace da kanshi yana jin dadin a ce mai bawan Allah yace saboda Allah ya kira shi da wannan suna inda yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu to cewa annabi bawa to wannan girmamawa ce don bawan Allah ne cewa annabi Isa bawa girmamawa ce don bawan Allah ne dan haka Allah yake cewa lan yastanji fal masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabu annabi Isa ba zai taba kyama ya zama bawan Allah ba mala'iku da ke kusa da Allah ba za su taba kyama zama bayin Allah ba dan zama bawan Allah daraja ce daukaka ce ma'ana har Allah ya yarda da bautar ka ya yarda kai bawan shi to dole ka ce da cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iqamati salati sannan kuma da tsayar da sallah rukuni na biyu ke tsayar da sallah mun yi cikakken bayani game da tsayar da sallah a baya tsayar da sallah noma kake aikin gwamnati kake tafiya kake duk abin da kake ka tsaya da sallah akan lokacin ka mun fahimci wannan da kyau ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai ne mu'mini ya sallah akan lokaci da Allah ya aje mata ka sa iyalanka su tsaya da sallah ƴaƴanka su tsaya da sallah idan kai ne DG director general a ma'aikata kaza ko permanent secretary ko minister ko shugaban kasa ko gwamna ko wane ne ka tabbatar da cewa an tsaya da sallah mun kawo asarin sayyidina Umar daga cikin muwaffa makon da ya wuce sayyidina Umar ya rubuta a ma'aikatan shi cewa idan lokacin sallah ya abar komai a tafi a yi sallah saboda sallah ta fi aikin gwamnati sayyidina Umar yana shugaban kasa ya faɗa haka idan shugaban kasa ya mai da wannan ta zama doka cewa yin sallah akan lokaci ya fi aikin gwamnati musulmi ba za su kula da sallah ba to duk musulmin da ya kula da sallah zai kula da duk wata amana da ya riƙe amma shakaicin da lalacewar ya taso ne daga sadda aka kyala mutane wanda ya ga dama ya yi sallah ya yi wanda bai ga dama ba kuma ya bari wani ana nan ana sallah yana nan cikin ofis ba zai ga sai ya je gida zai haɗa azhar na asar magariba insha sai ya yi har ta kai ma yau ma'aikatu da dama masu gadin ma'aikacin su ne ladanai su ne limamai su ne namun gurin manya-manyan ba sa fitowa suna sallah to amma matsalar ita ce ranar da ka ƙi fitowa kai sallah in aka waye gari karafi ina kake so a kai ka ofis kake so a kai ka a kulle ka da iya kwandishin karafi ofishin da ka kulle kanka ka ƙi fitowa kai sallah ran da ka rasu kana so a ɗauke ka a kai ka nan ina kake so a ɗauke ka gaban malam gaban liman to don me yanzu an kira hayya ala salah hayya ala falah ka taho sallah ka taho alheri za ka taho ba ka tuna da cewa a sa'ad da kake zaune a office din nan kana rubuce rubuce ko kana sa hannu bayan kiran sallah duk abin da kake a shar'ance haramun ne don haka Allah yake rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa an salah ko mazaje mutanen kirki saye da sayarwa kasuwanci baya hana su tsayar da sallah aka ce idan kafinta ya daga guduma cikin su zai buga sai ji an ce Allahu akbar sai saki guduma ta baya sai ya wuce gaba sai tafi ya sallah ba zai tsaya yace bari sai ya buga ba ya je ya alwala lalle ne a ga an tsaya da sallah jama'a da yawancin mata ba sa sallah idan suna girki wannan kuskure ne dole ne ka sa a gyara haka a gidanka da yawancin mata ba sa tashi sallar asuba wannan kuskure ne yara ba a tayar da su su yi sallar asuba amma in aka ce yau akwai nazari ko primary za a tashi yara tun karfe 5 a yi musu wanka da su amma in aka ce yau asabar da lahadi ba za a tashi yara ba sai san da yaro ya ga dama ya tashi wallahi duk gidan da aka tarbiyyanci ɗayan gidan akan sallah akan lokaci Allah zai zuba albarka a cikin gidan Allah yake mace mu wa ita'i zakati da bayar da zakka wa hajjil baiti da ziyarar ɗakin Allah wa sauni ramadana da kuma azumtar ramadan rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim sun suka rawaito wannan hadisi wannan ainihin gabobin hadisin ai dun mun yi bayanan su a cikin hadisin Umar da ya gabata makon da ya wuce abinda kadai ya rage mana a yanzu mu dan tattauna bayanai akan ce hadisai dai da yawa sun zo waɗanda suke nuna fa tsakaninka da barin musulunci nan shine sallah, da zaran ka bar sallah to ka bar musulunci. Ga irin hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku salati, tsakanin musulmi da kafirci da shirka shine barin sallah. Ina ma'ana haka? Kana barin sallah ka zama mushriki, kana barin sallah ka zama kafiri. Allah ya tsare wannan hadisi Muslim da ruwaito shi. Abdullahi dan Shaqiq wani tabi'i ne yake kana ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yarawna min al-a'mali shay'an tarkuhu kufrun ghayra salati. Sahabban manzon Allah sun kasance duk wani abu da ka bari daga cikin rukunin musulunci nan ba za su ga cewa ka kama kafirci ba, amma da ka bar sallah sai su ce wani ya kama kafirci, wani ya shiga kafirci. Amma ka ki zakka sai ce yana nan musulmi, sai dai mene shi? Ka ki hajji, ka ki azumi, ka ki, amma da zaran ka bar sallah sai su ce wannan ya zama kafiri. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai malamin ya ce yadhhabu ila hadha al-qawla ila hadha al-qawli jama'atun min as-salaf wal khalaf, daga cikin malaman farko da kuma wadanda suka biyo bayan su wasu sun tafi akan wannan maganar cewa cikin rukunin musuluncin nan banda kalmar shahada tun daga sallah, azumi, zakka, hajji, to akwai malaman da suka tafi cewa sallah da zaran ka batta ka zan kafiri, amma sauran in ka batta kana nan a musulmi mene shi? Wa huwa qawlu ibn Mubarak, daga cikin malaman fiqh akwai Abdullahi dan Mubarak ya tafi akan wannan ra'ayin, wa Ahmad da Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq da al-Imam Ishaq dan Rawiya وحكى اسحاق عليه اجماع اهل العلم اهل العلم الامام اسحاق يمشي اي ما معلمين سن حدو اكن wannan magana. وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور اهل الحديث. محمد بن نصر يمشي مفي يوانشي كو دوا معلمان حديثي اكن haka suka tafi cewa rukunin musulunci nan sallah ce kadai in ka bari ka zama kafiri. Amma sai malamin ce wa zahaba ta'ifatu minhum ila anna man taraka shay'an min arkan al-islam al-khamsa 'amdan annahu kafirun bizalika. Wasu malaman kuma sai suka ce a'a, dukkan rukunin da ka bari da dangan ka zan kafiri. Kana da halin kai zakkar dabbobi sai ka yi jama'a, mutumin da ya mallaki akuya ko tunkiya guda 40 fa, kwaya ɗaya zai fitar a shekara. Ina fatar mun gane mun fahimci wannan da kyau. Kwaya ɗaya zai fitar a shekara cikin guda 40, shanu sai ka mallaki guda 30, raƙuma sai ka mallaki guda 4, afwan raƙumi guda 5, in ka mallaki raƙumi guda 5 za ka bada akuya ɗaya. To idan jama'a suka gane wannan me zai hana kai zakka? To sai ka ɗi da gangan. Yanzu malamai suka ce wanda ya bar zakka da gangan ya zama kafiri, wanda ya bar azumi da gangan ya zama kafiri, wanda ya bar hajji da gangan ya zama kafiri. Wasu kuma suka ce a sallah ce kadai in ka bari da gangan ka zama kafiri, sauran abubuwan kana nan a musulmi amma fasiki. Yarwa zalika an Sa'id ibn Jubair wa Nafi' wal Hakam, an rawaito wannan magana kuma daga Sa'id dan Jubair da Nafi' da al Hakam. Wa huwa riwayatun an Ahmad, wannan ɗaya daga cikin riwayoyi ce da aka samo daga Ahmad. Kun ga Ahmad bin Hanbal yana da maganganu biyu, a wani wurin yace duk abin da ka bari cikin rukunin musulunci ka kafirta, a wani wurin yace a'a sai in sallah kadai ka bari. Ikhtara ha ta'ifatun min ashabi, an samu cikin almajiran Ahmad wasu sun zaɓi wannan maganar cewa matuƙar musulmi ya bar wani abu daga cikin rukunin musulunci nan to ya kafirta. Wa huwa qawlu ibn Habib min al-Malikiyya, daga cikin mazhabin Malikiyya akwai al-Imam Ibn Habib shi ma ya zaɓi wannan maganar. To yanzu kun ga malamai sun yi saɓani dangane da wannan matsalar. Yanzu menene hakikanin al'amari a cikin waɗannan abubuwan kenan? Hakikanin al'amari wannan magana ta ƙarshe ita ce abin da take daidai, shine waɗannan rukunin na musulunci in ka aje kalmar shahada to sallah, azumi, zakka, hajji, idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da gangan ya zama kafiri, matuƙar ya ƙudurta cewa waɗannan abubuwa ba lallai ba ne, shine matsalar da ke jikin wannan. Ma'ana ba za ka tashi kai sallah a zahar, amma sai ka ce kayi ne kawai amma fa ba dole ba ce, to ka fita musulunci. Don ba ka yadda dole ba ce, yadda dole ce to ya kuma yin ta muhimmanci. Ka yadda sallah a zahar farilla ce, amma in ka ce sallah a zahar ba farilla ba ne, kana da yi ne kawai, to wannan mutum ya fita musulunci. Zakka farin lafi in kai musulun farlancin ta haka ka da musulunci haka hajji haka azumi
to wannan ita ce ingantacciyar magana
sai dai wasu malaman suna ganin ma mujarradin bayin kawai ya kafirtar da mutum ka iya zakka a ce ba za ka yi zakka bane bana ka ce a bana ba za ka yi ba me yasa kana musu ne ka ce a ka yadda zakka dole ce amma ka ce ba za ka yi ba sai ce to tunda ka kika ba makafi
to kun ga ala ayyi halin wannan tattaunawa ce ta mazhabin malaman fiqh kai musulmi abin da zaka duba da farko fa a hadisin nan an ce maka musulunci ya ginu akan abubuwa guda biyar to sai ka auna kaga idan aka ce garumfa wadda aka gina ta akan jirka pillars guda biyar idan aka goce ɗaya daga cikin pillars din nan rumfan nan za ta zauna daidai ba za ta zauna ba to misalin musuluncin da babu sallah kenan to kuma fasikanci ko kafirci shu'umi ne abin da ake nufi da shu'umci a nan shine idan mutum yana fasikanci kwaya ɗaya to shi dan ba zai bar shi ba sai ya lalubi wani ya haɗa dan haka za ka ga ba inda aka fi shanta ba fiye da gidan kariyar dan shi dan ba zai barka kai zunubi ɗaya ba kawai sai ka nemi na biyu ka dan haɗa mun fahimci wannan da kyau ko to kuma ka duba duk inda hotel yake a yi zina a sha giya a sha taba a yi caca a ƙiyin sallah sannan duk wani ɗan iska nan ne zai nawar mafakar shi ƴan fashi da makami duk wani mai ta'addan shi duk wani mai ɓarna saboda ne duk inda zunubi ɗaya ya kafu to sai ya yi ƙoƙari ya lalubo sauran kuma to daga nan ne za ka gane haɗari a matsayinka na musulmi a ce kana musulmi ba ka yin sallah kana musulmi ba za ka yi sallah a jami'i ba kana musulmi ba za ka yi sallah a kan lokaci ba da zakka da hajji su kuma suna da nasu shukurkin shi ne dukkan mutumin da ya zo ratuwa sai ya yi burin cewa ina ma da ajiyarta mishi zai yi zakka ina ma da ajiyarta mishi zai tafi hajji sai Allah ya ce ai sam idan ajali ya zo babu jinkiri ga kudin ka tara ka ƙi yin zakka ga kudin ka tara ka ƙi zuwa kai hajji da zaran mala'iku sun zo za su ɗauki ranka sai kuma ka rinka burin cewa a ɗan baka 'yan mintuna kaɗan za ka yi sai a ce a'a ai Allah baya jinkirtawa an ajali ya zo Allah maɗaukacin sarki ya tsare to daga ƙarshe sai malam ya ce walam yadhkur al-jihad fi hadith ibn umar hadha ma anna al-jihad afdalu al-a'mal ta ce jihadi shine aikin da yafi kowanne falala amma kuma gashi annabi bai faɗe shi ba a wannan hadisin ko ma'anar kunan musulunci guda biyar ne to me yasa ba a faɗi jihadi ba kuma la yace wa fi riwaya anna ibn umar qila lahu fal jihad wata riwaya aka ce abdullahi dan umar ala gafata malam jihadi ba shi daga cikin rukunan musulunci kala sai yace al jihad hasanun jihadi abune mai kyau walakin haka ba haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da yadda kuka ji mun faɗi haka manzon Allah ya karanta da mu ba za mu ƙara ba to daga nan ne zaka gane ashe jihadi ba rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba amma shi jihadi shine zirwatu sanamil islam shine yake rike can kololiyar musulunci ma'ana idan gida ya gama haduwa na musulunci don ana son wannan gidan ya zauna cikin girma da arziki da mutunci sai ayi jihadi wato shi jihadi ba shi daga cikin rukunai da musulunci ya tsayo a kai amma shi ya je ya lulluɓe saman musulunci wato rufin asiri ne ga musulunci dukkan musulmin da musuluncinsu ya kai matuƙa to in suna son wannan matuƙa wannan mutunci ya tabbata to sai su yi jihadi jihadi nau'i biyu ne ko dai jihadi na kare musulunci daga hare-hare da makiya suke kawo mishi ko kuma jihadi na ainihin faɗaɗa ƙasashen musulunci ai ta zuwa ana musuluntar da mutane ana ƙara buɗa ƙasashe duniya musulmi suna ƙara yawa wannan jihadi ne sannan akwai jihadi na za ku zauna idan kafirai suka kawo muku hari sai ku tashi ku ture su wannan su ne nau'ukan jihadi ta wannan ɓangaren amma musulmi baya tashi kawai ya ce waɗancan kafirai ne bari ya je kashe su wannan ba musulunci ba ne shi yasa malaman tarihi na Najeriya historians sun tafka kuskure da suka ce ɗan rediyo ya tashi ya yaƙi mutane a 1804 wannan kuskure ne wanda ne challenging wannan a lafiya bara shekara biyu da suka wuce 2004 da aka yi baya centenary wayan shekara 200 da ɗan rediyo ya yi yaƙi ɗan rediyo bai yaƙi kowa ba ɗan rediyo musulunci ya karantar ya yaɗa musulunci sai aka tashi ana yaƙar shi sai ya tashi ya kare kanshi.
shi ne ma'anar jihadin dan fodiyo, kare kan yayi. In ba haka ba, kafin 1804 sai da dan fodiyo ya shekara 40 yana karantawa, bai taba zagin wani ba, bai taba marin wani ba. Ashe kaga inda yaki ne tun ran da ya fara da kashe mutane zai fara. Amma musulunci tashi ake a karantar da mutane, a nuna mutane alheri, a je a yi musu wa'azi. To idan wani ya ce to haka ba za ta yi ba, ba za a yaɗa musulunci ba, sai a ce a to yanzu baka isa ba. To sai a tashi sai a yi maganin shi, in aka kwantar da fitinar shi sai a ci gaba da yaɗa musulunci. Shi yasa kuskure ne ƴan boko da suke fassara jihadi da cewa holy war, kalmar war a cire ta, ba yaƙi ba ne jihadi. Ɗaukaka musulunci, kare musulunci shi ne jihadi. Ina fatar mun gane ma'ana jihadi na yaƙi, bijin buga, takobi, bindiga da uga, wannan shi ne yake zama mataki. Idan kuka zo za ku yi musulunci, wani yake ba za ku yi ba. Idan kuka zo za ku yaɗa addinin musulunci, wani yake ba za ku yaɗa ba. To shi ne za ku tashi domin kare addinin musulunci. Ina fatar mun gane. Shi yasa 1804 a wannan lokacin kuntatawa ɗan fodiyo aka yi. Sarki Yunfa, wanda almajirin ɗan fodiyo ne, ya ba da fatawar duk inda ga ɗan fodiyo a kashe shi, a kwashe dukiyar shi. Duk inda aka ga almajirin ɗan fodiyo a kashe, a kwashe dukiyar shi. Duk inda ga musulmi da rawani a kashe shi. Duk inda aka ga mace da lulluɓi a yaga lulluɓin a ci mutuncinta. Sai ɗan fodiyo ya yi gudun hijira zuwa wani gari mai suna Gudu, ya je zauna a nan. Da ya zauna sai aka ce a bi shi can, aje a hallaka shi. To shi ne sai ɗan fodiyo ya ce to duk inda almajirin shi yake ya tashi ya kare kanshi. To a lokacin ne shi ma sai ya tashi ya ainihin ƙaddamar da jihadi. To wannan abin shi ne ya faru a 1804. A wannan lokaci ne ya rinka turo ɗaliban shi. Nan Adamawa ya turo Modibbo Adama, Bauchi ya tura musu Yakubu, ya tura ainihin abin nan Umaru Dallaje zuwa Katsina. Sarkin Zazzau Jatau bai yi jayayya da ɗan fodiyo ba, ya yaɗa musulunci. Don haka Zazzau ba a turo musu wani mutum baƙo ba, tuta kawai aka aiko aka tabbatar da Jatau sarautai. To haka aka yaɗa addinin musulunci a wannan lokacin. Amma sai aka zo aka juya haƙa'iq, aka juya al'amura don a ɓata musulunci, cewa su ɗan fodiyo sun tashi sun karkashe mutane sun riƙe mulki. Wanda duk ya rubuta haka ya rubuta kuskure. Jihadi mutuncin musulunci ake karewa. Ina fatar mun gane. To daga nan ne za ka gane kuskuren wani da ya rubuta littafi ya sanya miki wai ainihin wato jihadi wato farilla ta shida, wato jihadi shi ne farilla ta shida daga cikin ko rukuni na shida daga cikin rukunan musulunci. A rukunan musulunci guda biyar ne, jihadi ziryatus sanam. Ina fatar mun gane. To ina ma'ana annabi yake miki da ziryatus sanam, saboda ai kaga jihadi yana zama fardu kifaya. In ana zaune lafiya, fardu kifaya ne a tura wasu su je su yi jihadin yaɗa addinin musulunci. Idan aka tura masu jihadi suka tafi, ba zuwa za su samu ƙauye su ci gaba da kashe su ba. In aka je za a zauna bayan gari ne musulunci. Amma idan aka yaƙi waɗannan masu wa'azi, to sai waɗannan masu jihadi sai su yi gargaɗi, sannan sai su shigo. Ina fatar mun gane wannan. To kaga irin wannan jihadin tafiyar shi fardu kifaya ne, wato wani yana ɗauke wani. Sa'annan akwai ɓangaren jihadi wanda yake ba tabbata zai ba, don annabi Isa yana zuwa ƙarshen duniya, shi kenan maganar jihadi ta ƙare. Don a wannan lokaci annabi Isa shi zai wuce don a gyara al'umma gaba ɗaya. Ina fatar mun gane. Allah ya ce maka. Jama'a, wannan shine takaitaccen bayani dangane da hadisi na uku. Yanzu mu shiga hadisi na hudu insha Allah. Al-hadithu ar-rabi', hadisi na hudu. An Abi Abdurrahman, daga baban Abdurrahman, kaga wani Abu Abdurrahman din shi ma. Sahabbai sun yawaita sanya suna ga ƴaƴansu Abdurrahman da Abdullahi, saboda hadisin Annabi da yake cewa habbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman. Allah ya fi son sunan Abdullahi da Abdurrahman a cikin sunaye. Wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ده بابن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الله مدوكين سلكي يا قال مشي يردا يجي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق منزون الله صلى الله عليه واله وسلم يا با ملاباري اهالي شي منزون الله ني غسكيا ني كما ابن اغسكتاش
ma'ana sahabbai da kansu kenan suna amfani da kalmar haddathana, kamar yadda malaman hadisi daga baya suka shahara kalmar. Malaman hadisi kullum baka ji haddathana haddathana, to ashe tun daga kan sahabbai ne gashi yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai yace wa huwa sadiq, manzo Allah shine mai gaskiyan nan, sai ya kawo shi da as-sadiq alif da lam, mai gaskiyan nan definite article, wato definite abinda an riga an sani, mai gaskiyan nan al-masduq, wannan da ake gaskatawa, ma'ana gaskiya siffar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, gaskata manzon Allah kuma siffa ce da manzon Allah ya cancance ta. To menene ya ba su labari? Kala yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, daya daga cikin ku ana tattara halittar shi yana matsayin mani a cikin mahaifiyar shi har kwana 40. Idan mutum ya sadu da matar shi, wannan mani zai zauna a cikin matan nan tashi cikin mahaifarta har kwanaki 40. Idan Allah madaukakin sarki ya kaddari wannan mani zai zama da, sai kuma a ci gaba da mataki na gaba na halitta. In ya zan kuma Allah bai kaddare ya zama da ba, shikenan sai rigije sai narke sai biyo fitari ya fita. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake halittar farko matakin yana farawa ne daga mani ya kwana 40 a cikin mahaifa, thumma yakunu alaqatan misla zalika, sannan sai kuma ya zama gudan jini kamar haka. Ina ma'ana kamar haka, kamar yadda aka fadi a baya kwana 40 shi ma, thumma yakunu mudghatan misla zalika, sannan sai wannan gudan jini sai kuma ya juya sai kuma ya zama gudar tsoka nama haka, shi ma kwana 40. Yanzu kwanaki 120 kenan wata hudu. To bayan wata hudu din nan thumma yursalu ilayhi almalak, sai kuma aiko mishi da mala'ika, mala'ikan hurarai sai ya zo ya same shi a cikin mahaifa, fayanfukhu fihi ruha, sai ya hura mishi rai, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, sai a umarci shi mala'ikan da abubuwa guda hudu, maganganu guda hudu. Abu na farko bi katibi rizqihi, ya rubuta arzikin wannan ba da za a haifa ko da, wa ajalihi da kuma ajalin shi, wa amalihi sannan da aikin shi, wa shaqiyun aw am sa'idun, sannan ya rubuta mai arzikin lahira ne ko kuma matsiyacin lahira. Shaqi ma'anar shi matsiyacin lahira, wanda zai shiga wuta kafiri, ko ko sa'id mumini ne, saboda nasin Qur'ani yana cewa idzin ba'asa ashqaha, ashqa ay aktharuhum, wanda yake kowa tsiya wanda yake kowa kafirci, to shaqiyun shin kafiri ne, am sa'idun koko mai arzikin lahira ne mumini. Waɗannan su ne abubuwa guda hudu da mala'ika zai rubuta. Kaji ya kai dan adam, sai ka kwantar da hankalinka tun ranar da aka hura maka rai, sai da aka rubuta arzikinka, me zaka ci, me zaka sha, talaka ne kai ko me wadata ne, me zaka samu, me zaka rasa, sai da aka rubuta wannan. Sannan ajalinka, a ina zaka rasu, yaushe zaka rasu, ta yaya zaka rasu, zaka samu fadin kalmar shahada ko ba zaka fadi ba, an riga an rubuta wannan tiran da aka hura maka ne. Sannan irin aikin da zaka yi, shin zaka yi aiki ne na gari ko zaka yi mugun aiki, adalci zaka yi ko zaka yi zalunci, biyayya zaka yi ko saban Allah zaka yi, sannan kafiri ne ko ko mumini ne, tun ranar da aka hura rai za a rubuta wannan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu, ina rantsuwa da Allah wanda babu wani abun bauta in ba shi ba. Ai in manzon Allah ya rantsuwa, to magana da zata biyo baya tana da muhimmanci kenan, wanda ko bai rantse ba magana shi ta kai a saurare ta, balle ya rantse. Sai yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna, dayan ku zai ta aiki irin aikin yan aljanna, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un, har sai ya zama tsakanin shi da ya shiga aljanna kamo ɗaya ya rage kawai zira'i guda. Zira'i shine daga nan gwiwar hannunka zuwa ainihin yatsan ka, in ka miƙe shi haka, shi yake kira zira'i. Sai ya zama tsakaninka da aljanna gashi mita kaɗan ne zaka shiga aljanna, kana ta ayyuka kuma na yan aljanna. Fa yasbiqu alayhi alkitabu, sai littafin can da aka rubuta a baya sai ya riga shi, sai ya aiki a kan shi. Shine dama an kaddara dan wuta ne, amma an kaddara zai ta ayyuka na 'yan aljanna, amma ƙarshen rayuwar shi sai ya zo ya aikin kafirci sai ya bata aikin nan na ƴan aljanna shine littafi ya riga yin shi ya tasiri akan shi kenan jama'a mun gane sai yace fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya aiki na ƴan wuta fa yadkhuluha sai ya ainihin shiga wutar kaga madadin shiga aljanna wannan yana nuna al-a'malu bil khawatim aikin da ka cike da shi shine aikin da Allah yake lura kun mun fahimci wannan wa inna ahadakum annabi yace kuma lallai dayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar zai ta aiki irin na ƴan wuta hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zama tsakanin shi da shiga wutar kamu ɗaya ya rage shiga wuta fa yasbiqu alayhi al-kitabu sai littafi sai ya tasiri akan shi sai ya rigaye shi kaga ya fara rayuwar shi ba abin da yake sai kafirci sai ya rage ƴan mintuna kaɗan zai rasu sai kuma sai aiki na imani shikenan fa ya'malu bi amali ahli al-janna sai aiki irin na ƴan aljanna fa yadkhuluha sai shiga ainihin aljanna din na daga abin da ke karfafa waɗannan ma'anonin jama'a wani hadisi da Bukhari ya rawaito annabi yana da wani saurayi da ke aiki a gidan shi da yahude ne shi saurayin annabi bai taba takura shi akan ya musulunta ba kwana biyu sai annabi ya zo aiki ba sai bincika sai aka ce ai ba shi da lafiya ne annabi ya dauki kafar shi mai daraja tare da sahabbai suka tafi gaishe shi da yahude ne ya shiga annabi ya zauna a daidai kan shi sai annabi ya ga mutuwa ta halarto wannan ya kusa rasuwa sai ya ce da shi kai ka musulunta mana sai wannan saurayi yana kwance sai ya ɗaga kai sai ya dubi mahaifin shi sai mahaifin nashi ya ce a sai Abul Qasim kai ɗa'a ga baban Qasim sai ya faɗi kalmar shahada yana gama faɗin kalmar shahada sai ya rasu sai manzo Allah ya miƙe ya ce sallu ala sahibikum ku tattaru ayi wa ɗan uwanku sallah sai yake cewa alhamdulillahi allazi anqadahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya kubutar da shi daga wuta kaga duk rayuwar shi ya kare ta me yake aikin ƴan wuta yake amma abin da ya rage ya shiga wutar kadan ne yake Allah ya kaddara dan aljanna ne sai ya dawo sai ya aiki cikin ƴan lahaba ƴar karama da ƴan aljanna shine aikin imani to da wannan zaka gane yadda kaddara take da tasiri akan mutum idan Allah ya kaddara wani shiryayye ne sai kaga yana ta ayyuka na batattu yana ta ayyuka na batattu ƙarshen rayuwar shi sai kaga ya zo ya shiri sai ya mutu a cikin shirya sai ya zama kaddarar da Allah ya tsara mai ta tabbata akan shi kenan ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to matsaloli biyu kawai zamu tattauna kafin mu wuce wannan hadisin matsalar farko a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa matakin farko na da shine kwana 40 amaliyi ko mataki na biyu kwana 40 a jini mataki na uku kwana 40 a tsoka to yanzu kaga idan har ya kwana 120 to tabbas an hura mishi rai kenan don haka nasin hadisin yace to wannan mas'alar ta farko zan raba ta biyu zamu magana akan ta mas'ala biyu mas'alar farko ita ce ko ya halatta idan ciki bai kai kwana 120 ba wato wata hudu a zubar da shi kenan dan in an zubar da shi ba a yi kisan kai ba tunda ba a hura rai ba balle a ce an kashe rai ko kun fahimci tambayar wato ciki yana zama ana hura mishi rai in ya kai wata hudu to idan bai kai wata hudu ba fa ba hura mishi rai ba to ko ya halatta a zubar da shi a wannan lokaci wasu malamai suka ce ya halatta za a iya zubar da ciki duk matakar bai kai watanni hudu ba wasu malamai suka ce ba za a zubar da shi ba waɗancan da suka ce za a zubar da shi suka ce saboda ai ba a hura mishi rai ba kuma dama kisan kai ake tsoron yi to tunda har ba a hura rai ba to dan an zubar da shi ba a yi kisan kai ba waɗannan kuma suka ce a'a idan yana tsakanin daga lokacin da aka sadu zuwa lokacin da yake maniyyi to anan an zubar da shi an san an zubar da wani abu ne wanda babu abin da Allah ya aikata akan shi tukuna bai zama komai ba tukuna amma daga sa'ad da aka fahimci mace ta ɗauki ciki shine yana cika kwana 40 din nan daga lokacin ne za ta fara alamomin amai ciwon kai zazzabi kasala ciki ya shiga kenan sai a je a fara gwaje-gwaje sai a ce tana da ciki wata ɗaya saboda ya kwana 40 to daga wannan lokacin ga ingantacciyar magana bai halatta a zubar da ciki ba haramun ne a zubar da ciki waccan magana da malamai suka yi waccan magana mai rauni ce cewa matukar ba a hura rai ba, domin ko da ba a hura rai ba ai ya kwana 40 Allah ya yi wani aiki akan wannan mani, ya sake 40 Allah ya sake sawwara shi ya yi wani aiki akan shi, to haramun ne a ce za a zubar da shi. To bambancin inda magana take kawai shi ne, idan har aka zubar da shi a wannan lokaci da bai cika wata hudu ba, wannan an zubar da ainihin wato ciki ne wanda ba a hura mishi rai ba, babu wata diya akan medical doctor da ya yi wannan aiki, babu diya akan matar, babu diya akan wanda ya kai ta akan ai. Amma in ya kai da an hura rai, wato in ciki ya kai wata hudu, to idan har aka sake aka zubar da shi, to a wannan halin likita zai biya diya, ita ma matar za ta biya diya, idan da sa hannu wanda ya yi cikin ko wani ya kaita shi ma zai biya diya. Diya a nan diya cikakkiyar diya, diya ta ainihin rai, domin an riga an tabbata an hura ran. Ina fatar mun gane. Amma ga abin da bai kai an hura rai ba, malamai suka ce in an tashi diyar bawa guda ɗaya ne kadai za a yanta, amma ga abin da ya kai an hura rai, to hukuncin shi hukuncin diya ce ta mai rai. Diyan mai rai musulmi namiji ko mace raƙumi 100 ne. Don haka duk likitan da ya san yana aikin zubar da ciki a clinic din shi ko asibitin shi, to ya san irin matsalar da take kan shi kenan. In bai yi a nan ba, ranar alkiyama za ta hau kan shi. To wannan ita ce mas'ala ta farko da za mu tattauna. Mas'ala ta biyu akan wannan da malamai suka tattauna ita ce, ɗan da aka haife shi bayan ya cika waɗannan watanni na hura rai, to a ƙa'ida duk abin da ake wa mai rai za a yi mishi, amma da sharaɗin in ya kai wannan adadi shi ne na watanni hudu an hura mishi rai kenan, sai ya faɗo babu ainihin rai. Kun san mata sukan yi ɗari daga wata hudu, to in ya kai wata hudu wata biyar har zuwa koyaushe ne, sai ya faɗo, to za a yi mai wanka, za a yi mai likafani, za a yi mai sallah, za a kai shi makabarta a rufe kamar yadda za a rufe kowane dattijo ko kowane babban mutum. Amma ba zai yi gado ba sai in ya yi kuka san da ya faɗo. Kun bi sharaɗin. A ce mace ce miji ya rasu ya batta da ciki, sai ta yi ɓarin cikin, da ta yi ɓarin ciki, ciki yana wata huɗu ko wata biyar har zuwa wata tara. To ƙa'idar gado, idan ya faɗo sai ya yi ihu ko atishawa ko shakuwa ko hamma ko motsi, wani abu da ke nuna dai ya faɗo da rai, sa'annan sai ya mutu, to dama mun zubo game da jana'iza za a shirya shi kamar yadda ake shirya babba, to amma zai yi gado. Dalilin yin gado a nan shi ne, yanzu an tabbatar kenan ya samu rayuwa bayan mahaifin shi, amma in ya faɗo babu rai, to ba a san da shi da uban waye riga wani mutuwa ba, don ya mutu kenan a ciki, to ba a san yaushe ya rasu ba, ya riga uban ko uban ya riga shi. Dan haka sai hadisi ya tabbata cewa ba zai ci gado ba har sai in ya faɗo ya yi alamar motsin rai, amma matukar ya cika watanni hudu, to za a yi mai duk abin da ake wa gawa. To ina yin wannan bayanin ne saboda galibi a ƙasashen mu nan arewa, in aka ce jariri ne ya faɗo, wani ma sai a je kawai a haƙa rami a bayan ɗaki sai a saka shi kawai a rufe. Wannan ba mutuncin musulunci ba ne. Duk cikin da ya kai wata hudu mun ji cewa an hura mishi rai, to in ya faɗo babu ran, to mutuwa ya yi. To tunda mutuwa ya yi, to duk abin da ake wa matacce za a yi mishi. Za a yi mai wanka, za a yi mishi likafani, za a yi mishi sallah, za a kai shi makabartar musulmi a rufe shi ba bayan ɗaki. Ko mun gane? Amma in ya faɗo ya yi motsi sannan ya rasu, to in ana jiran rabon gado ne, to za a raba har da shi. Ina fatar mun gane. To wannan matsalar bari ta haifi wata, wato da yake sharhi muna yi ne cikin gaggawa, shi yasa in ba haka da matsaloli da yawa muka abin nan ɗinsu. Akwai ɗan da zai zama shi kuma tun wajen halitta sai irin matsala da ake gani tana faru, wannan sai ta zo ta faru. Irin wannan ƴaƴan yaya za a yi wajen tantance su? Misali sai zama mata maza, sai a haife shi, sai zo da nono, in ya balaga ga nono, ga gemu, ga farji, ga azzakari, kun san yakan zo haka. To irin wannan shi ake kira al-khunsi. Idan ya balaga daga hanyoyin da ake gane namiji ne ko mace sai a tambaya yana haila, sai aka ce eh yana haila, to kaga alamar matantaka ta bayyana, to ga nono ya tsuro, sai ana ga kamar a ce mata ne, sai kuma a ga gemu ya fito, to kaga yanzu ya rikice kenan. To sai a tambaya in yazo fitsari wanne ne yake aiki, sai a ce ai azzakarin yana fitsari, farjin ma yana fitsari. A taƙaicen an samu wuri ɗaya da ya karkata, to nan za a hukunta shi. Idan azzakari ne yake farji baya, sai a ce namiji ne duk da nono. Idan farjin ne yake fitsari, azzakarin baya yi, shi kenan. To amma duk idan komai ya yi ɗaya fa, to sai aka samu wani babban malamin fiqhu cikin sahabbai shine Sayyidina Ali, sai ce sai a je a kirga ribs, kasusuwan haƙarƙarin shi na dama guda nawa ne, kasusuwan haƙarƙarin hagu guda nawa ne. Akwai bambanci tsakanin na namiji da na mace. Na mace yakan zama odd number, namiji sai zama even number. Kun gane? Me odd number? Eh? Wutiri. Number da ba ta dan uwa. Wannan sai ya zama goma, nan sai ya zama bakwai. Ko wannan ya zama goma, nan ya zama tara. Ka dan ka hada, ya zama odd number. In ko nan ya zama goma, nan ya zama goma. Ya zama even number. Ko nan takwas, nan takwas, ko nan tara, nan tara. Haka dai. In dai ya zama daidai gaba daya, to shikenan. To ka ji mafitar. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Duk waɗannan matsalolin, hatta wannan matsalolin da suke faruwa, sai da malaman musulunci suka tattauna su akai, irin yadda ake haihuwar yara din nan a manne. Tun daga wannan marhala ce jama'a. Ko abin ya zama tabi'iyan, ko kuma ya zama lahu sababun min asbabil massi. Daga an haifi yara guda biyu a jone, da Hausa ana ce musu cindo, ko namiji da mace a jone, ko mace da mace, ga su nan shekaru biyu da suka wuce ko uku an yi wasu operation a Iran sai da su, yanzu ga shi an samu wasu a Saudiya makon da ya wuce ana nan, ko an yi musu aiki koya irin wannan. Daga wannan marhala haka takan faru. Sa'ad da maniyyi ya zuba cikin mahaifa, hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari, sai wani mala'ika sai ya tsaya wanda Allah ya wakilta shi ne, shi yana nan yana gadin mahaifar mace ne. Sarki ya tabbata ga Allah, kuma ya alamu junuda rabbika illa huwa, shi kawai yana gadin mahaifar mace ne. Da maniyyi ya zuba ciki sai ya ce Allahumma nutfa, ya rabbi nutfa, ya Allah ga wani digon maniyyi, ga wani digon maniyyi. Ai Allah ya san shi sani, amma aikin da aka sa shi ne ya cika aiki. Sai Allah ya bashi umarnin ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi. A wannan lokacin ne idan Allah madaukakin sarki ya kaddari al'amari zai faru, shine sai wannan halittu sai su bi sai su hade, bayan Allah ya riga ya tsara yadda za su yi. Ko kuma a sadda yake cewa rabbi nutfa, rabbi nutfa din nan, a wannan lokaci shedani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum sai da ya zan akwai shedani wanda ainihin yake tare da shi. Sahabbai suka ce har da kai yace har da ni yace sai dai Allah ya taimaka nawa ya musulunta, baya umarna da sharri sai alheri. To a wannan lokaci wannan shedani ko wani shedani wanda aka yi sihiri aka hada matar da shi, sai jagula wannan ainihin madda, wannan maniyyi da wannan ainihin ko wannan tsoka ko wannan gudan jini, shine sai halittun sai su tsoro sai su ci gaba da haka. Amma ka ji abin da muka ce tun farko, sai in Allah ya ba da izini, da boka da aljini da mai sihiri da kowa bai isa ya komai ba. Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah, sai da izinin Allah. To in Allah ya ba da izini, kaga an samu wani sababi daga cikin sababi na masul jinni kenan. To yakan faru irin haka. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan ita ce mas'alar farko wadda tana da matukar muhimmanci ainihin a cikin wannan hadisi. Daga cikin matsaloli masu muhimmanci a cikin wannan hadisi, sadakar da kai dan adam, ka gane menene asalinka. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa mutum ba zai dubi abin da aka halicce shi bane, anna sabanna al-ma'a sabba, kafin nan yake cewa an falyanzur al-insanu ko mimma khulqa, khulqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, sai ka duba ka gani kai dan adam. Duk inda kaji ana magana halitta a Qur'ani, halitta Adamu da ƴaƴan shi Allah yake bada labari, in kaji an ce an halicci mutum da ƙasa to Adam ake nufi, in kaji an ce an halicci mutum da mani to mu ƴaƴan shi ake nufi. Shi baban mu da ƙasa aka yi shi, mu kuma sai halitta ta koma da mani ake yi. To abin dubawa anan shine dan adam ka duba kai ba komai bane. Shi sa Allah yake ka dubi madda, ka dubi abin da aka halicce ka. Mani ne yana tsatsan namiji, gadan bayan namiji ya dangaro, da ya dangaro sai ya bi ta inda ake fitsari, sannan sai sake fadawa inda ake fitsari. Ita kuma nata sai dangaro daga karankar madda, ƙarƙashin nonanta kenan, sai suka haɗe. Da ka tashi fitowa ta ina aka fito da kai? Ta inda ake fitsari. To me kai da za ka tsaya kana takama? Sai ga mutum ya sa hula a gaban goshi yana tafiya, yayyo ɗan uwan shi musulmi sallama ma ba zai ba, yana jiran sai an gaishe shi. Kai ba komai bane. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. To akwai hikimar Allah a cikin haka. Allah yana da hikima, yana da iko, kamar yadda ya annabi Adam ƙasa aka kwaba aka yi shi, da bisa ta idan ƙasa ana kwaba ana yin mu, amma sai abin ya zama izina, ya zama abin wa'azi gare ka kai dan adam. Daga mani aka yi ka? Kaskantaccen ruwan da in ya taɓa tufafin mutum gefe yake kama yana wanki a gefe, daga jikin shi yake, amma bai sanya dawuna ba, shi aka yi ka? Kaga sai ka ɗauki duniya ba bacin komai take ba, sai ka ɗauka kuma kai bawan Allah ne, kuma ka ɗauka duk ɗagawan nan da kake yi tsakanin tsoka da ɓargo da ƙashi da fata. Wannan abin da aka ce an turo mala'ika ya hura maka shi ne rai ko? To wannan ɗagawa saboda wannan ran yana jikinka ne, ana zara ran ka zama matsala, ka zama kaya, sai an cire maka wando, an cire maka komai, an yi maka wanka, duk mutuncinka, duk darajarka, duk ɗaukakarka, sai an yi maka tsirara, sai wani ya ɗauki hannunshi ya saka a al'aurarka ya nemi maka tsarki, za a kai ka kabari, sannan sai an ɗora ka aka an kai ka. Shine sayyidina Ali ke cewa wa kullu jum'un sa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu, yace duk inda da yake duk nan da mace ta haifa yace ka sa mai ido, yace wata ran sai ka gani an dauko shi akan makara, in aka dauko shi kan makara office za a je, convocation za a je, ina rannan makabarta za a je, ko manzo Allah yake duk wata gawa da aka dauko tana magana, dan adam da aljani ne kawai baya ji. Idan aka dauko gawar mutumin kirki sai ringa asri'u, kuyi sauri kuyi kai ni, kuyi sauri ku kai ni, kuyi sauri ku kai ni, in aka dauko ta mutumin banza sai ringa ihu ya shiga uku, ina za a je da shi? To wannan hadisi yana dauke da wa'azozi. Wannan rai da aka hura maka, daga ran da aka hura maka shi din nan a cikin mahaifiyarka, daga sannan za a fara lissafi, daga sanda aka hura shi daga sannan za a fara lissafi, da zarar ya kai lokacin da za a tsaida shi sai a tsaida shi, ana tsaida shi shikenan. Kuma rai yana daga cikin sirrin Allah, wanda Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya san inda yake. Yahudawa sun tara annabi za su yi mai tambaya, masu hankalin su suka ce kar ku tambaye shi, wawaye suka ce a tambaye shi, ba ya ce wahayi ake mai ba? A ina rai yake? Ana tambaya annabi sai sun kuɗa kai shiru, sai Ibn Mas'udin ya ce to a ne mai wahayi ke, sai Allah ya saukar mai wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Suna tambayar ka ina rai yake a jikin dan adam, to ka ce musu al'amarin rai Allah ne kawai ya sani. Yanzu ba a ce rai ba kawai, al'amarin rai gaba daya Allah ne ya sani. Daga yaushe ran wane ya fara, daga yaushe zai kare, Allah ya san wannan. A ina rai yake a jikin mutum? Allah ne ya sani. Shin rai iska ne ko wani nama ne? Allah ne ya sani. Al'amarin rai gaba daya Allah ya ce ya bari. Don haka technologyin bature ya kai yana yin gitsin dabarin shi, amma in yayi shi ma sai ya sawa Allah ido rai, ya sawa Allah ido, yana jiran a hura ran. Daga cikin technology nan sai kai yanzu za a ɗibi maniyin wane da maniyin wance, sai a je sai a saka a wani incubator a wata kwalba zuwa wani adadin lokaci, sai ya tsuro, sai kuma a ɗauka a mayar cikin mahaifarsu. sai ta haife, wannan ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta in kai da matarka ne. An bincika an ga matukar za ka sadu da matarka ka zuba mata mani ya haɗu da nata, haihuwa ba za ta yi ba a iya ilimin da aka yi bincike. Amma sai binciken ƙwararrun likitoci waɗanda aka amince da su ya nuna in an cire maniyinka da maniyinta waje an je an tsira shi a wata kwalba, in ya tsoro za a iya ɗauka a sake dawowa a saka cikin mahaifarta ta haifa, to malamai suka ce ya halatta. Amma in aka haɗa maniyinka da na wata ko maniyinki da na wani, to bai halatta ba. Idan aka ɗibo maniyinka da na mataka aka saka a jikin wata, bai halatta ba nan. To duk waɗannan matsaloli ne game da rai. To ɗan adam ya yi duk irin tsatsudubar da zai yi game da rai, amma dai duk abin da ya shafi rai, to lallai al'amarin yana nan a hannun Allah, ba wanda ya iya shiga wannan gona. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kimiyyar ɗan adam ta kai wa har cloning yanzu ake yi. Cloning shine a ɗibi a gutsiri fatar jikin mutum ko wani ɓangare na mutum, sai a je a dasa shi a wata kwalba, sai fitar da mutane gwargwadon adadin da ake so, kamar bulo. In aka ɗan tsunguli namanka kaɗan, za a iya zuwa a yi mutum dubu irinka. Shine cloning. Waɗannan mutane da za a yi dubu za su zama irinka, tunani irin naka, mantuwa irin taka, basira irin taka, da shekaru da komai irin naka, haka inda za su girma gaba ɗaya sai a gansu duk iri ɗaya ne. Duk abin da kake a rayuwa ka sun tashi haka za su yi. Cloning kenan. Allah madaukakin sarki shi ya fara yin cloning. A ina gashi nan cikin suratul nisa ayar farko game da halittar Hawwa'u. Hawwa'u cloning ce. Shine jikin Annabi Adamu aka ɗiba kashin haƙarƙarin shi, kamar yadda hadisi ya bayyana. Daga nan aka yi Hawwa'u. Wannan ba shine cloning ba. To amma kaga da ita Allah wahdahu la sharika lahu ne, shi da ya tashi nashi cloning din, jikin Adamu ya ɗiba, amma kuma mace yayi ba irin Adamu ba. Amma yanzu technology su har yanzu in suka ɗibi jikin namiji, to namiji za a halitta kuma irin wannan namijin. Idan ya cika tsawon tsiya ba yadda za su iya rage shi, in ya cika gajarta tsiya ba yadda za su iya ƙara shi. Amma kaga Adamu Allah ya ɗiba sai ya Hawwa'u. Mun gane hikima rabbaniya ko? To nan ma sai da malamai suka tattauna ko ya halatta. Saboda yau mun yi maganar halitta ne jama'a, shi yasa muka shiga wannan gona. Shin harkar cloning din nan ko ta halatta ko bata halatta ba? Nan ma sai da malamai suka tattauna akan cewa hakikanin al'amari musulmi su bar wannan abu shi yake zaman lafiya. Dan kar su je su dogaro Allah ga abin da yafi karfin su. Domin ba da fatawa akan halaccin yin cloning za ta sababar da aitayin mutum iri daya. Sai a yi shi da yawa, in kuwa gawa na ya tsufa kuna son irin shi, sai don kamar an kai shi kamfani ne an yi riborin din shi, kamar an sake dawo da shi kenan. To kaga wanda yake bin shi bashi, wanda yake yi gaza sai ce to tunda ka dawo sai ka biya na abu. Ina fata an gane. Allah ya taimake mu. Amma a kullum a musulunci ana so musulmi su shiga ilimoni daban-daban, saboda duk abin da suka shiga sai su kawo musulunci a ciki. Saboda barin ilmoni gaba ɗaya a hannun kafirai, kafiri ba shi da regulation, ba shi da doka da take takura shi, amma musulmi zai tsaya ya dubi kaza ya halatta, kaza bai halatta ba, bari ya yi kaza, kada ya yi kaza. Yanzu duk inda maganin asma yake akwai quantity na alcohol a ciki, duk inda maganin tari yake, maganin mura, akwai quantity na alcohol a ciki. Ya halatta ko bai halatta ba, kullum malamai suna zabani sai ce bai halatta ba, bai halatta ba, bai halatta ba. Saboda me? Alcohol ya zubar ko bai zubar ba, bai halatta ba musulmi ya sha shi, don alcohol ma yake nan. To sai a zo ana sabani ya halatta. Yanzu inda musulmi sun shiga sun yi zurfi a cikin ilimi na pharmacy, yanzu su za su rinka haɗawa wannan ingredient da ake sakawa ya zama shi ne alcohol ɗin, za su iya kawo substitute, wani abu da zai tsaya a madadin shi. Yasa dole ne musulmi ku tashi ku yi karatu, ku yi bincike. Musulmin farko ba su bari an basu a baya ba. Limamin Cordoba, garin da aka fi sani da Cordoba, ƙasar Spain, shi ne malamin farko, shi ne scientist na farko da ya fara tunani yaya za a yi ɗan adam ya tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi. Ayoyi dini kuma ya ɗiba na Ƙur'ani ya yi dirasa su. Awalam yara allazina kafaru, awalam yara ila tsairi, fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Allah ya ce ba a ga tsuntsaye ba ne? Tsuntsun ya tashi ya fitirwa ya fitirwa sai ya kale fakafakan nashi. In kazu ka ce fitirwar ce yake rike da shi, to yanzu ya kale kuma sai daina yin yadda yake so. kuma ba tsuntsun da za a yanka da za a ga wata na'ura da take sa shi yake haka. Sai Allah ya ce ba wanda ke rike su sai Allah. Sai liman ya ce in dai Allah ya rike tsuntsun to zai rike mutum ma. Ya tashi ya zauna yayi nazari ya zauna shi ne mutumin farko fiye da shekara 700 yau da ya fara tunani akan jirgin sama ya tashi. Yanzu duk mun watsar da physics, an watsar da mathematics, without calculation you cannot do anything. Su waɗannan limaman na Cordoba su suka kawo zero a cikin mathematics da physics da chemistry ba tare da zero ba kuma babu wani calculation da zai yi dadi. Sai da aka shekara 500 a ƙasar Turai ana mathematics da physics ba su da zero. Malamai musulmi su suka kawo amfanin zero a cikin calculation. Yanzu musulmi sun watsar da komai, malami ba zai boko ba sai ce an ce karatun boko, karatun banza, karatun wuta, karatun to shikenan. Ran da ko malami yake da gaiwa ko yake da ciwon ciki za a kai shi kuma a je a fede shi a yi amfani da boko abu. Sai sa ku tashi ku shiga cikin abu, ku yi islamization, ku musulmantar da abun, mugun abun da ke ciki ku kawar, ku tabbatar da alherin. Ilmomin dama namu ne. Kafin Qur'ani ya zo jama'a babu waɗannan abubuwan na technology. Qur'ani shi ya zo da su. To idan musulmi ba su tashi sun yi waɗannan abubuwan ba, shi ne za ku ga al'amari ya faru kamar yadda yake yanzu. Yanzu wannan GSM ne musulmi jama'a, duk GSM ɗin da ya zo a kafiri yake zuwa, da kiɗa yake zuwa. Ba GSM ɗin da yake zuwa da karatun Qur'ani ko salati ko kabbara ko sallama. In ka ga haka saka mishi aka yi. Me yasa? Saboda engineers ɗin su waye? Su ne. Sai ka ji GSM yana da ranging tones guda 50 amma duk kiɗa ne disco na mashaya ta ba. Dole ne sai musulmi sun shiga cikin wannan. Dole ƴaƴanmu sai an zaunar da su su tashi su yi karatu. Kuma babu dalilin da za a ce wai dan mutum yana karatun boko ba zai iya karatun musulunci ba. Babu dalilin da za a ce dan mutum yana karatun musulunci ba zai iya karatun boko ba. In fact, kuskure ne ma raba karatun boko da karatun muhammadiyya. Domin ilimi duk ɗaya ne a zamanin nan, da duk gaba ɗaya ake waɗannan ilimomi. Makaranta ɗaya ita za ta karantar da kai ka tashi ka zama ɗan boko, ka zama ɗan arabiyya. To sai ku ga mutane an same su masu tunani irin na mutane. Amma yanzu wannan sai a same shi sai zan yana da zafin kai na addini, yana ɓata abubuwa bai san yadda suke ba. Wannan kuma sai ka samu yana da zafin kai na rayuwa, yana ɓata abubuwa bai san yadda suke ba. Dole ne sai musulmi sun yi nazari akan me ya kamata, yaya ya kamata, yadda za a gudanar da al'umma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Alhadithul khamis, hadisi na biyar. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها دغ اور مؤمني تاتي دي اور عبد الله واتو بابر عبد الله عائشة الله يقرا متى يرضى قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يكي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amari namu na musulunci wanda baya a cikin shi. Abinda wannan magana take nishi, musuluncin da annabi ya zo da shi, idan ka kawo wani abu wanda babu a cikin abin da annabi ya zo da shi, ko wajen kaifiya ko wajen kamiya, ma'ana ka kirkiro abin da asali annabi bai zo da shi ba, to ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abu. Abu na farko kenan. Ko kuma abin da annabi ya zo da shi din yana da asali kenan. Sai kai kuma da ka zo sai ka kawo mishi kaifiya ka ce to ga yadda za a yi, bayan ba annabi ne ya ce a yi haka ba. Ko kuma ka ce a yi guda kaza, bayan ba annabi ne ya ce a yi ba. To duk wannan abin ya shiga ƙarƙashin wannan ma laysa minhu. Sallah guda nawa aka ce? Guda biyar. Kana maida ita guda shida. Ka ce sallar azhar, sallar la'asar, sallar magariba, sallar isha, sallar kaza, sai ka ƙirƙiro wata sai ta zama ta shida. Maka taba ka kace sallah ba alheri bace, sai ya ce ba alheri bace wannan, sharri ce. Domin ba ta ita wannan din da ka kawo. Ma'ana wannan hadisi yana tsoratarwa game da kirkiro bid'a ko kuma ƙari ko canji ko canza salon abin da shari'a ta kawo da shi. Kuma ga Allah ya ce fa huwa raddun, an mayarwa da mutum abin shi. Kamar kana yin sallah azhar raka'a biyar, in ka zo ranar alkiyama sai ka ga ana ta aunawa masu raka'a hudu, in aka zo kanka sai a ce babu sikelin da zai auna naka, dan naka ya wuce ka'ida, babu sikelin da zai auna naka. Ina fatar mun gane, saboda ka zo da abin ba yadda ake so, amma ka zo da guda hudun sai a auna. Ina fatar mun gane. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. وفي رواية لمسلم أتكم رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وان دي أيكة وان أبو وان أيكي وان باب أمر نم أتكي تنغني كاكاو أبن باب أمر ني أتكي كوكما أبن شريعة تاي أمر ني أما سيكفو دا تنجي كوكاري كوكما كيسية يبدغا أي أهل با شريعة تتكيبا to anan ma fa huwa raddun wannan abun an mayar wa da me shi an ture shi da ba a karba ba wannan hadisi yayi magana sosai dangane da bid'a sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tattauna kadai yanzu abin da nake so in tattauna dangane da as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda ita as-sayyida Aisha yar Abubakar Siddiq sunan mahaifinta kenan shine mutum na biyu a cikin wannan addini na musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifiyarta Ummu Ruman Aisha tace ita ta tashi ne kawai sai ta ga ana musulunci a gidansu ma'ana ita ba wai da girmanta ne ta musulunta ba iyayenta musulmi ne tashi te kawai ita automatic musulma ce Annabi sallallahu alaihi wasallama abokin mahaifinta ne Abubakar Annabi ya girma mahaifinta da shekara biyu amma aminan juna ne tun kafin a fara da'awar musulunci Annabi suke tare da Abubakarin aminan juna ne dan nan sai mishi magana yace ka auren min da yarka Aisha mana sai yace kai cho ai kai dan uwana ne sai annabi ya ce gaskiya ne ni dan uwanka ne amma dan uwa ne a addinin Allah amma ba dan uwa ne na jini ba to shine sai ya auren mishi da Aisha annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Aisha tana ainihin shekaru 6 ta tare gidan shi tana shekara 9 babu wata masoka ga wannan hadisi in baka san ma'anar shi baka je a bayyana maka ma'anar shi yadda larabawa suke auren su Imam al-Bukhari ya rawaito daga cikin larabawa akwai yar shekara 18 da take samun jika yar shekara 18 ba ɗaya ba ta samu jika an auren da ita shekara 9 kafin shekara ta juyo ta haihu tana kaiwa shekara 18 ita ma ƴarta ta yi aure ta haihu girma ne kowa da irin girman jikin shi yanzu zaka ga bature ko balarabe sai kaga katan mutum ya ce shekara shi 22 kai kuma kana nan kwage shekara 54 dan mutsili da kai saboda akwai yunwa da talauci a kasashen su kuma akwai abinci da wadata a kasashen su ba haka ba ne wadannan na daga cikin abubuwa factors dake taimakawa wajen girma ko tsumburewa ba haka ba ne yanzu nan dukkan mu wanda ka binciki shekarun shi sai ka ji wani 30 wani 40 wani 50 wani 60 don larabawa ne aka tara sai kaga babban ciki dan shekara 30 ne sai ban shi kato da gemu da nadi haka sai ce shekarun shi 30 to kaga haka ɗan matan su ma suke ina fatan mun gane yayin da yanzu sai budurwa ta kai shekara 20 idan bature ya ta kai shekara 20 ga ganta sai ka ce mata gwaggo sai girma ta yawa ina fatan mun gane to Aisha annabi ya aure ta a waɗannan shekaru ita ce kadai matan da ya aura budurwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya so Aisha matuƙa ƙwarai da gaske ya aure ta bayan Khadija ta rasu ya auri Sauda sai kuma yazo ya auri Aisha har Sauda ta kyautar da kwanakinta ga Aisha in wata yayi sai annabi ya kwana ɗaya a ɗakin Sauda sauran kwanaki yayi da Aisha annabi yana son Aisha saboda kun ga aure ne kamar akwai zumunci a cikin auren tsakanin shi da babban abokin shi sannan da annabi bashi da lafiya yana dabba zai rasu sai ya zan yana sha'awar ya jiya a ɗakin Aisha kullun sai yana cewa matan shi gobe ina nake ne gobe ina nake ne da matan suka fahimci yana harin ɗakin Aisha ne sai suka yi taro suka ce to me ya ce mai ya koma can ya zauna mana tunda ya fi sha'awar can kaga ni kaga mata salihan mata malam suna duba me ya kamata ba kishi ba kana nan baka da lafiya suna ta faɗa sai aka ɗauke shi aka kai shi ɗakin Aisha anan ne inda Allah ya karɓi ran shi anan ya rasu da ya rasu anan kan gadan Aisha aka ɗaga aka mishi kabari wannan wurin shine makwantar annabi sallallahu alaihi wasallam shine Aisha take cewa qubban nabiyyu wa ma ta baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani tace an dauki ran annabi yana rungume a hannuna annabi na rungume a hannunta ta bashi aswaki ya goge bakin shi da ta karba a hannun dan uwanta Abdurrahman bayan annabi ya aswaki a shi har Allah ya dauki ran shi sai ta waiga ta ga Allah ya dauki ran shi tace to wannan ya ishe ni daraja a ce annabi ya rasu a hannunka haka sai tace wurin da aka rufe shi kuma daki na ne inda kabarin shi yake kwance nan ne makwanta ta aka rufe annabi anan sai ran Aisha sai ta hakura da dakin da mahaifinta Abubakar ya rasu sai aka zo sai aka rufe shi yamma da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce dalilin da yasa malaman Hausawa suke cewa Abubakar garba kenan garba daga garb saboda an rufe sayyidina Abubakar garba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamma da kabarin manzon Allah aka rufe Abubakar Siddiq shine in aka sa wa da Abubakar kasa Hausa sai ce mishi garba ina fatar mun gane to sai ya rage wannan wuri kabarin mutum ɗaya ya rage Aisha sai ta ce to wannan ita za a saka ga mahaifinta ga mijinta ga ta to ta aje wannan wuri sai sayyidina Umar ajali ya zo mishi shine sai ya aika yace a ina Abdullahi dan Umar dan shi kenan ka je ka samu Aisha ka ce mata Umar yana gaisuwa bayan gaisuwa yana roƙon idan ya cika da Allah a je a rufe shi a wurin ɗakin ta sai ta ce ba ne wa kaina tattali amma tunda Umar na so to na bar mishi kaga yadda manya shugabanni ba sa kwata fili da ya tashi tafiya sai ce kada ka ce amirul mu'minin kaka ce sarkin musulmi ka ce Umar dan kar ta ji authority ne abin iko ne